له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار. فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata daren Laraba 24 ga watan Zulqa'da. Ga watan Zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1447, wanda yi daidai da 12 ga watan Mayu shekara ta 2026 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci Masjidu Thani Dauda, wanda ke namba 39 Yakubu Avenue, Tora da Galadima Road, Angwani, Nijar, Kaduna, wannan ƙasa ta mu ta Nigeria. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Al-Mulakhasul Fiqhi na Mufti al-Am Al-Sheikh Al-Doktor Salih Al-Fawzan Al-Fawzan Hafizahullahu Ta'ala. Ita muka kwana a cikin Kitabus Salah, babun fi ahkamil janaiz. A jerin gwanon karatun wannan littafi, wannan shine majalisi na 199, muna cikin matsala ta 6 wanda malam ya koro a cikin ahkamul janaiz, shine hamlul mayyit wa dafnihi. Muna kusan ƙarshen sa, zamu tashi a daidai gabar da malam ya ce wa tahrumu ziyaratun nisa'i lil qubur, yana haramta, bi ma'ana haramun ne ziyartar mata ga kabari, li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yace la'ana Allahu za'iratil quburi wal muttakhidina alaiha al masajida was suruj. Allah ya tsinewa mata masu ziyartar makabarta, wal muttakhidina alaiha al masajid, wa'anda kuma wa'anda suke gina masallaci a cikin kabari ko makabarta, wasuruj, da kuma fitilu masu sanya wa makabartu fitilu, su ma Allah ya zine musu. Wannan hadithi ashabu sunan suka rawaito sa Imamu Tirmidhi da Abu Dawud da Imamu Nasa'i da Ibnu Majah daga Abdullahi dan Abbas. Sai dai malamai sun tabbatar da hadisin bai inganta ba. Imamu Nasiruddin Albani a cikin Dha'ifu Sunan Tirmidhi hadisi namba 51 ya tabbatar da rashin ingancin hadisin. Haka a cikin Dha'ifu Sunanin Nasa'i ya tabbatar a hadisi na 118 ya zo a kan cewa hadisin nan Dha'ifi ne. Haka a cikin Al-Mishkat hadisi namba ta 740 hadisin cewa hadisi ne mai rauni. Haka a cikin Al-Jami'u Saghir hadisi namba ta 700 da 7200 da 76 cewa hadithin nan hadithi ne dhaifi, ko hadithi bai inganta ba, to baya halatta ayi hukunci da hadithin. Ana ganewa? Saboda haka ne wasu malamai, wannan ita ce mazhaba ta Imamu Ahmad bin Hanbal, haramcin ziyartar mata kabari. Ana fahimta? Amma akwai kuma hadisai ingantattu da suka tabbatar da halaccin hakan, kuma ba a sami nassi wanda ya haramta yin haka ba. Daga ciki shi ne hadisin da asabu kutubu sita sun rawaito sa, na Aishatu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗakinta ta kwaɗe kayanta, sai mala'ika Jibrilu yake shigowa, kuma a lokacin mala'ika Jibrilu ya zo don ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ta kwaɗe kayanta manzon Allah ma ya kwaɗe kayansa, sai mala'ika Jibrilu ya saci jiki ya ce mai ya zo. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga haka, shi ma sai ya sudu sai ya fita daga ɗakin. Da ya fita daga ɗakin, a lokacin mala'ika Jibrilu ya gaya mai Allah ya ce ya je baki'a ya roƙa wa sahabbai gafara, cikin dare ne. Da manzon Allah ya saci jiki, ita zaton nana Aishatu zai leƙa wani ɗaki ne. Kaza wannan mai mata ɗaya baya gane karatun, an gane? Saboda sai mai biyu, sai mai uku, sai mai hudu, shi zai gane karatun. Daddin ranar da kake wannan ɗakin kana ɗan fita, aka ga ka ɗan an ka ɗan ɗauki mintuna baka zo ba, za a yi tunanin ka leƙa wani ɗakin ne ko ka leƙa wani gidan ne. To sai nana Aishatu sai ta bi shi a baya. Da ta bi shi a baya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga baki'a. Da ya shiga baki'a sai ta bi shi, kaga ɗabi'a na mace, tunda tunaninta zai je ɗakin wata ne. To tunda ya shiga makabarta ne ya kamata ta yi, sai ta koma ta tabbata cewa me ba ɗakin wata zai shiga ba, sai ta bi shi. Da ta bi shi ya shiga, sai ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannu haka, sai ta fahimci yana addu'a ne. Ita ma sai ta ɗaga hannu sai addu'a, sai ta ga ya sauke, shi ma ita ma sai ta sauke. Can sai ta ga ya ƙara ɗaga hannu ya yi addu'a, kaga karo na nawa? Biyu. Ita ma ta ɗaga hannu sai ta yi addu'a kamar yadda manzon Allah ya yi, sai ya sauke hannun. Sai ta ga ya ƙara ɗaga hannu ya yi addu'a a karo na nawa? Uku. Ita ma ta ɗaga hannu sai ta yi addu'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gama yin addu'an sai ya juyo, yana juyowa da ta ga ya juyo sai ta juya, sai ta fara sassarfa. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafiyarsa na maza ne, ba irin tafiya kamar kwai ya fashe wa mutum a ciki ba. In ba ka da abin nan ba za ka iya riskan manzon Allah ba, yana sauri ne a tafiyarsa. Wannan dalilin ya sa sai nana ce ta fara sassarfa, saboda mai kada ya riske ta, tunda ba ta bai san ta biyo shi a baya ba. Tana ta bi sauri har ta shiga ɗaki kafin ya shigo. Yana shigowa ɗaki sai ya ji ta tana haki. Ka san tunda mace ce hakin nan, sai ce ya naga kina haki, sai ta ce da naga ka fita sai na zaci za ka je ɗakin wata daga cikin matanka ne, shi ne sai na bi a baya. Manzo Allah na jin haka sai ransa ya ɓaci, sai ta ce sai ya sa bayan hannunsa nan sai ya dace ta a ƙirjinta haka, ta ce auja'ani bihi, ta ce na ci zafin dukan da ya min da bayan hannunsa a ƙirjina. Sai ce mata kina tunanin manzon Allah zai ha'inci Allah ne? Ana ne bi ma'ana zai ha'ince ki, zai ha'ince Allah. Shi ne sai malamai suka ce to wannan hadisin, kuma manzo Allah bai ce mata, sai ya ce mata okay, ke ce na gona ɗan inuwa a gabana kenan? Sai ta ce eh, ni ne.
sai suka ce to ai bai mata magana me yasa ta shiga ba kuma ai ziyara ne ga makabarta sai suka ce da hakan laifi ne a bisa ka'idar ta'khirul bayan an waqtil hada la yajuzu jinkirta magana a daidai ga adda ake bukatan ta baya halata sai suka ce to tunda manzon Allah bai mata bai tsawatar mata ba ya nuna halaccin mace za ta iya ziyartar makabarta ke kenan ko na biyu shine hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito ashabu sunan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa a makabarta sai ya ga wata mata danta ya rasu ta tsaya kusa da kabarin sa ta tsuguna tana kuka sai ce ya amatallah ittaqillaha wasbiri sai baiwar Allah ki ji tsoron Allah ki hakuri mana sai ce ilaika anni ka ruwanka da ni fa innaka lam tusab bi misli musibati dan saboda Allah bai jarabce ka da irin jaraba wanda yayi mun ba na rashin dana sai rawun hadisin yace fa lam takun tadri bin nabi sallallahu alaihi wasallam amma fa bata san manzo Allah bane mata wannan magana kaga anan sai manzo Allah ya wuce wani ya zo wucewa ya hango ta daga nesa sai ce kin san waye miki magana ta ce a'a sai ce rasulullah sai manzo Allah ne miki magana fa asabaha mithlul maut ta sume manzo Allah ne ta ce mai ba ruwan da ni sai ta sume saboda girman cewa manzo Allah ta gaya wa wannan kalmar tana jin tsoro kada Allah ya bata aikin ta sai ta sume tana farfadowa sai ta tafi gida da gudu da jojen manzon Allah sai ta ce ya rasulullah sabartu ya ma'aikin Allah nayi hakuri sai manzon Allah ce mata as-sabru inda sadamatil ula hakuri wanda Allah yake karba a wajen mutum shine lokacin da fitina ta take ka aka ce maka kai hakuri to in kai hakuri shine zaka samu lada kaga anan kai manzon Allah ya ganta suka ce kuma bai ce mata me yasa ta zo makabarta ba ya dai ce ta yi hakuri saboda kukan da take sai suka ce to wancan ka'idan na kai inda hakan laifi ne to da manzon Allah zai ne zai hana ta kuma zai tsawatar kaga na biyu kenan ko na uku nana Aishatu Allah ya kara yadda a gare ta ta ziyarci dan uwanta Abdurrahman bin Abi Bakr bayan ya rasu sai ta je kabarinsa ta je ta masa adda Abdullahi dan Umar dan Khattab shi ya ganta sai ce manzon Allah bai hana mata zuwa makabarta ba sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ba suka ce to in da hakan hujja ne ana ganewa ai da an samu daga sauran sahabbai da makamancin haka na haramcin yin haka suka ce to wannan dai hadisin na farko bai inganta ba wani hadisi ne inganta shine ɗaya hadisin wanda Abu Dawud ya rawaito sa Tirmidhi ya rawaito sa Nasa'i ya rawaito sa Ibn Majah ya rawaito sa Imam Ahmad ma ya rawaito sa daga Abu Huraira shine la'ana Allahu zawaratil qubur kaga wannan ruwayar shine yazo za'iratul qubur jam'u takfir wancan kuma zawaratul qubur Allah ya tsine wa matan da suke yawan ziyartar makabarta sai suka ce to abinda ya inganta shine yawan ziyartar makabartan shine aka hana mata amma ziyara lokaci bayan lokaci ba a hana su ba tunda kashi an samu nana shi ta tayi kuma da haka saban Allah ne da an gaya mata kuma da an samu sahabbai da suka yi magana akan wannan ana fahimtar wannan saboda haka shi malam da yake yana bin mazhaba ta Imam Ahmad bin Hanbal shi yasa ya kawo wannan hadisin saboda Hanabila suna kafa hujja da wannan hadisin sai dai hadisin bai inganta ba kuma malaman hadisi ka'ida in dai hadisi bai inganta ba ba a hukunci na shari'a da shi da dokar Allah cewa Allah ne ya ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan magana saboda haka abin da ya tabbata shine Allah ya tsine wa matan da suke yawan ziyartar makabarta, amma matan da suke zuwa lokaci bayan lokaci ba hana su ba, yawan ziyarta shine Allah ya hana. Malam yace wa fi sahih, a cikin sahihu al-Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'anatullahi 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Sinuwar Allah ta tabbata kan Yahudawa da Nasara, me dalilin da yasa Allah ya tsine musu? Sai manzon Allah ce ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, saboda sirriki kaburrukan annabawansu abun bauta. A wata ruwaya ta Imamu Ahmad sai ya ce wa salihihim, da mutanen kwarai a cikinsu masajid abun bauta. Wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta ne bayan ya suma yana gargara mutuwa. Yana sumewa akwai Ummu Habiba da kuma Ummu Salama a kusa da shi, sai suke faɗin wani coci da suka gani a Habasha da ake kira Maria, shine Maria St. Mary da ake cewa a yau, to sunan cocin kenan. Sai suka ce suna ba da labarin sun ga Reverend Fathers ɗinsu an gina butun-butuminsu, gumakansu a cikin wannan cocinan. To shine manzo Allah ce ala la'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara, yace ku saurara, tsinuwar Allah ta tabbata akan Yahudawa da Nasara, me dalili? Yace ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, sirriki makabarta ko kaburrukan malaman annabawansu da malamansu abun bauta, kamar yadda yau sufa ya suke yi, ishe ya mutu a gina masallaci a cikin kabarinsa. Inda hadisin ya kare kenan, sai aka samu idraj, shine sai nana Aisha ta ce yuhadhiru ma sana'u, manzon Allah yana tsawatarwa akan abinda Yahudawa da Nasara suka yi na gina masallaci a cikin kaburrukan annabawansu da bayin Allah nagartattu a cikinsu. To kaga wannan shine haramun. Gashi kuma Allah ya bamu labarin cikin kissan ashabul kahfi, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanastakhidhanna alaihim masjida, wa'anda suka samu galaba akan kamarin ashabul kahfi bayan sun mutu suka ce wallahi za mu riki kaburrukan su wajen bauta. To wannan aiki duk wanda yayi Allah ya tsine masa, saboda haka duk wanda suke zuwa kaburrukan shehunai irin masu zuwa wajen wali dan murna ko an gane, da kuma hubbarin Shehu Usman da nufin bauta, da kuma wali mai diwani, an gane, da irin wa'annan wuraren, to Allah ya tsine ma wanda suka yi wannan aiki. Ana fahimta? To kaga dole a tsawatarwa mutane a nuna musu, saboda ai asali musulunci ba ma yadda abin ne ka a gida ba. Ana fahimta? Yana daga cikin kuskuren da malaman sunna suke tabbatarwa lokacin da mujaddidi na sunna a wannan ƙasa Malam Abubakar Mahmud Gumi Allah ya karɓi ransa, barin da ɗalibai suka yi aka binne shi a gida. Kuna ganewa? Saboda ai a musulunci manzo Allah ya hana a binne mamaci a gidansa. La taj'alu buyutakum qubura, kada ku kuskura ku maida gidajenku makabarta. Kaga nassi ne karara kuma hami ne, saboda da yace la taj'alu buyutakum qubura, kaga nan فعل مضارع مقرون بلا الناهيه يدل على التحريم كما وان فعل مضارع مجزوم بلا وعلامه جزمه hasfu harfin nun saboda haka yana nuna karbabawa kan kuskura in aka ce kan kuskura ai akwai bambanci da kai da kai ko bi ma'ana ko da ko me yi ka ku bari abin ne mamatar ku aina a gida abin da manzo Allah yake nufi kenan bi ma'ana kan kuskura ku binne mamatar ku a gidajen ku yace wa qara'u fihi surat al-baqara ku yawaita karanta surat al-baqara a gidajen ku fa inna ash-shaytana yanfiru min baiti alladhi tuqra'u fihi surat al-baqara shaytan yana gujewa duk gidan da ake karanta baqara a ciki kaga wannan nasi ne na hadisi karara dan Allah ya hana ana gane wa wani iya kici ya fesa maka shuba yace to ai manzo Allah an binne shi a ina dakin nana Aisha ta shi binne shi a dakin nana Aisha ta doka ne daga Allah annabawa duk inda suka mutu nan Allah yake so a binne su dalilin da yasa suka binne manzo Allah a dakin nana Aisha ta kenan kuma haka nana Aisha ta tayi wannan mafarkin taurari uku sun sauka a dakin ta ce mata ai za a binne manya-manyan al'umman manzon Allah a dakin ta tace lokacin da mijina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai tace naga tauraro dai kenan kaga kenan kana jiran nana na biyu da na uku lokacin da babanta ya rasu yace a binne shi kusa da abokinsa amininsa annabinsa sallallahu alaihi wasallam tace naga tauraro nana na biyu tace ina burin in ni na mutu abin ne na anan kaga daga ita sai babanta saiwa sai mijinta sallallahu alaihi wasallam sai lokacin da aka kashe sayyidina Umar abin ya mutu yayi yace a nemi alfarma a wurinta in ya mutu abin ne shi a kusa da abokinsa sayyidina Abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ta amince daidai in ba ta amince ba a je a binne shi inda ake binne kowa na musulmai Abdullahi dan Umar shi ya tafi da ya tafi yana shigowa daki sai ya tadda nana Aisha tana kuka saboda ana gaya mata cewa an soki sayyidina Umar sai ta fashe da kuka tana cewa kusiral bab kusiral bab kusiral bab an karya kofar an karya kofar an karya kofar shikenan al'umma manzo Allah ba za su zama lafiya ba kuma ta dinga kuka wannan dalilin ta dinga kuka akai shine a lokacin ta cewa Abdullahi dan Umar na ajja wurin nan ne ga kaina amma tunda sayyidina Umar ne nemi alfarma ba zan iya hana shi ba shi ko Abdullahi dan Umar yana zuwa wajen babansa sai ce ina maka bishara nana Aisha ta amince sai sayyidina Umar ya ce kila ta ji nauyina ne yasa ta faɗa haka in na mutu ku yi saurin shigar da gawa na ɗakinta in kun zo kofar ɗakinta ku ce gawan sayyidina Umar na neman izini a binne shi kusa da abokansa manzo Allah da sayyidina Abubakar in ta amince a binne ni in ba ta amince ba ku ɗauke ni ku kai ni baki a aje abin ne to lokacin da sai aka kawo manzo Allah ke ɗakin da babanta in za ta kwaɗe kayanta sai ta ce innama huwa abi wa zawji kai a ɗakin gawar babana ne da miji ba sai ta kwaɗe kayanta sannan sai ta zauna tun daga ranar da aka kawo sayyidina Umar a ɗakin ta kasa kwaɗe riganta duk safin da ake yi in ta daga kai ta kalla sai ta ce rajulun gharibun indana wannan baƙo ne a ɗakina ta kasa kwaɗe kayanta sayyidina Umar ya rasu shekara ta 23 ita kuwa ta rasu shekara ta 57 57 ta cire 23 nawa ne ya rage a ciki 34 shekara 34 ta yi ba ta kara kwaɗe kayanta a jikinta ba haka take kwanciya wannan bar Allah ka san ba karamin imani ba ne a zuciyarta to har wani a yau zaka ji yana gaya maka cewa wai za a yi mata hukuncin zina saboda ta yi fasikanci da wani. To kaga wannan mutumin kuma ya dauke shi a matsayin addini aqidan da yake bautatawa Allah da shi, kuma wannan ka ce wannan mutumin kirki ne? Zaka iya cewa babanka haka? To matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwa ce ga mu'minai, wajibi ne ka kare mutuncin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da mutuncin da zaka kare akan mahaifinka da mahaifiyarka, saboda Allah ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhu. To kaga wannan abu ne mai muhimmanci, Allah ya sa mu dace. Sai malam ya ci gaba da cewa wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Nana Aisha da kuma Abdullahi dan Abbas. Wali anna ta'zim al-qubur bi bina'i 'alayha wa nahwihi huwa aslu shirki al-'alam. Malam yace saboda girmama kaburruka da yin gini akan kaburruka da kwatankwacin haka yana daga cikin tushe na shirka a duniya. An gane? Yana daga cikin tushe na shirka a duniya. Duk inda ka ga ana shirka, to wannan yana daga cikin dalilin da ya kawo shirka. Ana fahimta? Da shi shedan ya fara shimfiɗa, ya sa aka gina butum-butumin wadda suwa'a ya husa ya ruƙa da nasara. Mutanen nan guda biyar malamai ne a duniya, su ne malaman da suke karantar da mutane bayan mutuwar annabi Adam a doron ƙasa. Suke karantar da su ilimi. Da kowane malami ya mutu sai shedan ya ce ya samu dama da zai fesa guba a cikin al'umma ta duniya. Dama ta farko shine tsakanin Habila da Kabila, dan uwansa ya kashe dan uwansa, ko to wannan saban Allah aka yi da hasada. To yanzu abinda Allah ya fiki shine shirka. To bari ya samu dan ba da zai dasa a cikin mutane. To shine sai yazo ya ce wa daliban su, ya zaka za ku kyale manyan malaman nan su mutu, ba ku yi abinda za ku tuna da su ba? Kaga a zahirin maganar kaman alkhairi yake nufi. Sai suka ce to me ya kamata mu yi? Sai ya ce musu ku gina butum-butumin kowane malami a majalisinsa, ku sa sunansa, saboda in za ku yi wani abu na saban Allah, in kuka kalle shi sai ku tuna ai malamin nan ya hana mu yin kaza, har mu bari. Kaga a zahiri abu ne mai kyau ko? Amma a ƙasa yana so ya dasa dan ba ne na shirka a doron ƙasa. Sai wa'annan malaman duk suka mutu, ɗaliban da suka gina wannan duk suka mutu. Aka koma aka lokaci ya ja aka yi shekara 1000. Ana shekara 1000 sai ya dawo da siffar ɗan Adam, sai yake tambayan sauran mutane da suke wajen, ya san cewa duk wa'annan ba su basu da wannan tarihi. Sai ya ce dan Allah jama'a muku tambaya mana, da kuka taso ba kun ga iyayenku na girmama wa'annan gumakan ba? Suka ce gaskiya ne. Sai ce kun san dalili? Sai suka ce a'a. Sai ce ai allolinsu ne, abin bautansu ne, ba ku ga irin girma ma wanda suke musu ba? Ai ba a wa kowa irin wannan girmamawan sai Allah. Shi kenan sai suka fara bautansu. Shi ne Allah ce kanan nasu ummatan wahidatan da al'umma, sai ya ce tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Tauhidi suke yi, ba sa shirka. Wannan dalilin fa ba'atha Allahu an-nabiyina, sai Allah ya aiko annabawa suka fara mubashirina wa munzirin, suna yi wa al'umman su bishara da aljanna, kuma suna musu gargadi da sabawa Allah. Shine dalilin da yasa Allah ya turo annabi Nuhu, shine manzon farko a duniya da ya fara yakan shirka. Kuma ga dalilin, saboda haka gina wato masallaci a cikin makabarta ko a cikin kaburruka kofa ne ta yin shirka. Saboda haka wani ma in yayi wani abu, Allah sai ya jarrace shi a cikin wannan wajen, sai ya samu wani abu, sai ya ce kila ya daɗe yana roƙon Allah akan abin bai samu ba, sai a ranar da ya fita daga wannan sai ce ai shehi ne ya bashi. Kaga yanzu ya zama kofa ne na shirka, saboda ya ziyarci wannan masallacin da akwai gawan shehi kaza. Shikenan sai ya yarda cewa shehin ne ya bashi, ba Allah ba. Kaga ya buɗe kofar shirka. Kuma shirka laifi ne wanda Allah baya taɓa yafe wani da ke aiwatar da shi. Allah ka shirar da mu. Malam ya ce wa tahrumu ihanatul qubur bil mashi alaiha, haramun ne a wulakanta kabari ko kabarruka da taka wannan kabarin. Ka zo wuciya ka taka shi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana allaka tsakanin kabarruka da takalmi. Ya goni sahabi ya sa siffiyataini takalmin fata shi ne ake kira siffiya. Sai yana tafiya tsakanin kabarruka guda biyu sai ce ya sahibu siffiyataini kai ne wannan takalmin na fata cire su. Wannan sahabi yayi wuf ya watsar ya cire takalmin ya watsar. Manzo Allah ya hana tafiya tsakanin kabarruka da takalmi. Kaga mutane da yawa in sun je makabarta ba sa kula da wannan. Ana ganewa kawai shi abin ne kawai aje abin ne ba ruwansa. To in ka shigo injin kabari ne nan kabari za ka fita nan to dole ka cire takalmi. Amma ne dole ka cire takalmi. Shi sa Imamu Ahmad shi kawai yana zuwa bakin makabarta kafin ya shiga sai ya cire takalminsa. Kawai sai shiga. Sai ya gama sai ya zo waje sai ya sa. Kaga shi kenan. Ya dai wuce duk wannan amma asalin hanin tsakanin kabari da kabari in zaka wuce manzo Allah ya hana ka wuce da takalmi ka cire in ka zo nan ma akwai kabari nan ma kabari ba za ka wuce ba amma in ka zo wuciya nan ba kabari sambal babu laifi za ka wuce da takalmin ka amma in dai akwai kabari nan manzo Allah ya hana ka tsallake tsakanin kabari da takalmi a kafanka. Kaga mutane suna bukatar sanin wannan dan jarawa. To shine malamin yace haramun ne wulakanta kabari. Kai yanzu in ka zo kana kwance wanda zai taka ka. Sai inda karfin ka ya kade ko? To wanda yake kwance ai tamkar ka taka shi ne. Kabarin sa tamkar shi ne. Shi sa manzon Allah ya hana. Ana ganewa? Sai ce wa wabqiha bin ni'al da taka shi da takalmi. Wal julusu alaiha. Kuma manzon Allah ya hana a yi zama a kan kabari. Saboda yanzu kana zaune ko kana kwance sai wani zai zauna a kanka. Sai inda karfinka ya kare ko? Ana fahimta? To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin hikimar da ya hana. Wa ja'alaha mujtami'a ko? Mujtami'an lil maqamat. Da kuma sanya ta tana haduwa da matsayoyi. Manzon Allah ya hana wannan. Au isalil miyah alaiha ko kuma a tura ruwa akan kabarin a dinga sanya masa ruwa. Me dalili? Malam yace lima rawa muslimun an abi hurairata marfu'an. Saboda hadisin da Imamu Muslim ya rawaito daga Abu Huraira wanda ya jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace li an yajlisa ahadukum ala jamratin فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير من ان يجلس على قبر جار دينكو يزونا اكن دروشن متا تقون ريغنسا حرت جي تقون جكن فاتن جكنسا يافو مسا الخير ده اچي يزونا اكن قبر واتو ليفن دكي كان متمن ده يزونا اكبري gara wanda ya zauna akan garwashin wuta garwashin ya kona rigansa ya ci gaba da konawa har ya zo ya kona fatarsa yayi bororo wannan yafi sauki ne a wurin Allah kan wanda ya zauna akan kabari gara kai wancan yafi maka sauki da akan je ka zauna akan kabari kaga mutane kuma duk ba sa kallon wannan. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito sa a cikin sahihinsa. Shine sai malam ya ce qala ibn al-qayyim قال الإمام ابن القيم الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله يأتي من تدبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطء عليه هو يزر بنتناني أكن حنن لمن زن الله صلى الله عليه وسلم يأتي أكن زما أكن قبري دكما جنجنا أكن سا والوطء عليه da kuma taka kabari. Alima annan nahaya zai gano cewa hanin nan innama kana ihtiraman li sukkaniha dan girmama waɗanda suke ciki ne. An yafa'a bin ni'al an yufa'a bin ni'ali fawqa ru'usihim kada a kuskura a taka wannan kabarin da takalmi saman kansu, kaga kamar kana taka mutum ne da ransa, saboda shi ma mamaci Allah yana girmama shi, kuma ya ce a girmama shi yanda aka ce ka girmama mutum da ransa, haka ko bayan ya mutu ake so ka girmama shi. Ana ganewa? Kaga wannan yana nuna maka girman mutum. Sai mu tashi akan sabi'an ahkamu ta'ziyati wa ziyarati al-qubur, hukunce hukunce da ke rataye da yin ta'ziya da kuma ziyartar makabarta ya ya kamata a yi. Za mu ji dokokin da ke kan mutum idan ka ziyarci makabarta, me ya kamata babanka ya rasu ko mahaifiyarka ta rasu, za ka kai mata ziyara in ka je, me ya kamata ka yi, kuma idan ka je kabarinta ina ya kamata ka tsaya ka yi mata addu'a. Kaga duk wannan shari'a ne ta karantar da mu, kamar yanda in ka zo gida ka ziyarci mahaifinka ina kake zama, in ka zo wurinsa, to in ka je wurinsa bayan ya mutu ga inda aka ce ka tsaya in za ka mai addu'a. Komai sai da shari'a ta karantar da mu. Kadi wanda ya sani ya sani, wanda kuka bai sani ba bai sani ba, Allah ka shiryar da mu. In akwai tambaya za mu amsa, in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi insha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaikum salam. Na'am. Akan dunne mutane a gidajen su. Na'am. Jazakallahu khair. Na'am. Akwai wani irin wujiri ne? Na'am. Na'am. Sai malamin sunna ne ba malamin bid'a bane, kuma bugu da ƙari shi a wannan lokacin ba a yi lalacewa irin yanzu ba. A ba a yi lalacewa irin yanzu ba, aka sa san rai a ciki, kawai ka yadda haka, aka sa san rai a ciki. Lalace wanda mutanen yanzu suka yi a 93 ba a yi wannan lalacewan ba, tsakani da Allah. 92 ma ya rasu, 92 ya rasu. Ina so ku gane, an gane lalace wanda aka yi yanzu wallahi ba yi shi ba wannan lokacin, tsakani da Allah. An gane, mu dai abin da nake so mu gane, ku cire san rai, malaminmu ne kuma muna ganin girmansa, amma abin da shari'a ta ce mu yi ya fi mana akan abin da aka yi. Kuskure ne an yi kuskure, shikenan mu tsaya a haka. An gane? Na'am. Saboda ya za ka yi da maganin to manzo Allah da ya ce kai a yi? Ha? Shi ne dai na ce maka dai wannan doka wannan aikin da suke yi kuskure ne, kawai mu mu gane, mu a aqidar mu ta Ahlus Sunna malamanmu ba annaba bane suna kuskure. In suka yi kuskure za mu ce mutane jama'a wannan abun kuskure ne, dan kada wani ya yi kalla ya yi koyi da su, amana ce addinin yana sama da su, muna son su ne saboda addinin. In suka yi kuskure sai mu ce kuskure ne akan wannan, dan mun ce sun yi kuskure ba wannan ya nuna cewa mun rena su ba, kuma ba ya nuna cewa ba ma ganin darajarsu ba, kuma ba ya nuna cewa ba mu yarda da su ba. A'a, ajizanci ne na dan adam, shikenan sai mu tsaya a haka, mun musu uzuri har a wurin Allah. Amma ne kai kada ka ji yanzu ai ba irinsa bane, yanzu akwai masu kudin da suna wasiya abin da su a gida, kuma da wannan dalilin suke kafa hujja. Kaga in ba a magana haka mutane za su koma ana yi. Yanzu kuma in tafiya ta yi tafiya, jazakallahu khair, ƴaƴan za su iya zuwa su sayar da gidan, wanda zai siya kuma ba zai bar gawan ne? Ana ganewa? Wannan yana daga cikin kuskure da ake yi. To dole a dinga faɗakar da mutane saboda kada ya yi wa mutane tasiri har su koma suna kwatanta irin wannan. An gane, a nuna musu cewa ba daidai ba ne, saboda kada mutane za su ai wannan babba ne kuma ya san addini, tunda to an yi kaza, ai ba laifi ba ne kenan ko? kaga shikenan sai wani yaje yi wancan ma yaga to ni ma bari in haka shikenan wancan ma to kaga shikenan sai kowa ya dinga yi shine Imam Auza'i yace idza zaharatul bid'u falam yunkirha ahlul ilmi sarat sunnatan idan wata bid'a ta fito a cikin mutane ma abuta ilimi suka yi shiru suka kiga yawa mutane wannan abun fa daidai bane shikenan sai ka zama abun bi sai wani yace ai wannan ma yayi shikenan ni ma bari wannan ma shikenan sai abun kuma yayi nasu wannan shine dalili ba ana faɗi bane dan aibi ana faɗi ne saboda amana ce ta ilimi kana ganewa Allah ya samu dace wa alaikum assalam koda wasiya mutun yayi ba za a zartar ba wasiyatu ne ja'ira da man qa'ida da malaman usulul fiqh malaman fiqh da usulul fiqh suka ce wasiya idza kanat ja'ira la tunaffad wasiyar da mutun ya bada in ta saba wa dokar Allah ba a hukunci da ita sai abu na Allah sai a kiyin amfani da nashi ana ganewa wannan shine qa'ida a ilmance kuma amana ta addinin musulunci da ibada na'am na eh to baka ji mu karanta hadisi manzo Allah ya hana a sa fitila a makabartu ba duka wannan ai mun yi bayanin sa kwanaki da muke karatun ko har na bada shawarwari abin da kamata a yi har na buga mana misali nace kaman wannan makabartan na Isa kaita ko mutanen da suke kai gawawakin su wurin idan ka kidaya wura mutanen da suke ake kai gawawaki wurin zaka ga suna da yawa angon sarki kaza da angwari ne da sauransu to mutanen wurin da baki ɗaya sai a hadu sai a sami mutum wato kaman kungiya sai su sawa wannan makabartan a buɗe mata account ina ba ta an gane a buɗe mata account ga sunan ga president ko kuma ga chairman an gane sai a ce to gidajen da ke wurin a samu secretary akwai mai ganin Allah da sauransu shikenan sai a ce kowane gida alal akalla gidajen da suke wannan a ce kowa ya kawo 5,000 in ka gida ka kidaya gidajen da suke kewaye da suke kawo mamatansu da sauransu za a iya ajje biliyan 1 ko biliyan 200 ko 300 in aka tara wannan kudin kawai da in ka kidaya mutanen da suke ajje gawawakinsu a wurin in ka ce kowanne ya bada 5,000 wallahi sai an ajje wajen miliyan 500 ko fiye da haka to in aka yi kaga sai a sa tun daga chairman ma'aikatan wurin sai a ɗauke su sai a ce to waye shugaba wane ne sai a ce to wane mun maka albashi kowane wata za mu baka 250,000 wannan aikin sau aka daga yau ba ma so wani ya kawo gawarsa kuma ya ce a gina masa gini a wurin da sauransu yadda ake binne kowa haka za a binne duk ranar da wani ya baka kuɗi kai za mu ajje ka za mu kawo wani za su kare yi kaga ba za su yi ba ko kaga kenan sannan kuma an ɗauki a ciki akwai security misali akwai 'yan sanda akwai sojoji akwai civil defense da sauransu a cikin duk wannan kwamiti ɗin ta wa'anda za su dinga bibiyan al'amarin duk wanda ya saci jiki ya je ya yi cikin tire kaga a zo a rusa su za su zo su yi kaga tunda ba individual bane ai ba za ka je kai fada da su ba an gane kaga yanzu an toshe wani kofa na barna kuma su ma wa'annan an taimake su kuma za su yi abin da kyau sa'annan sai a ɗauko malamai suna ba su ilimi akan yanda ake binne gawa da kuma yanda ake haka tsibiri tunda mun karanta hadisi ai dalilin ma da yasa muka kawo wannan karatun kenan yanda manzo Allah ya ce ayi kabarin na ciki mai zurfi ya kai gwiwa ai mu ba ya kaiwa gwiwa na cikin wadakan ai ba ya kaiwa gwiwa zurfin sa mun karanta hadisi ne ai dalilin da yasa muka ma kawo wannan shawarwarin kenan to mun aka yi haka sai kaga an tabbaka kaga wannan ba mu jira gwamnati ba ta zo ta yi inda daula ce ta musulunci gwamnati ne ke yin wannan za ta kiyaye to amma mu ma za mu iya yin wani abin da mun ajewa ƴaƴanmu legacy da za su gada haka ne ake yi Allah ka shirye da mu na'am na'am mata idan sun kasance a cikin zugarsu to amfanin waɗanda suke abin da ɗin kenan suke kiyaye makabarta in akwai matsani ai zai guiding din su ga abin da ya kamata su yi ga abin da bai kamata su yi ba. To kaga wannan yana da kyau a samu namiji masani da zai dan haskaka musu in an je ga abin da ake yi ba a kaza ba a kaza. Hikimar da yasa aka hana mata saboda mata zukatan su na saurin karaya ba kamar namiji bane. Wata tana gani ta iya fashewa da kuka daga nan kuma aljanu ya tashi duk a rikita mutane a makabartan. An gane? To shi yasa shari'a ta hana su yawan ziyara amma kamar su ɗaya a wata kaga wannan ba matsala bane, ko su ɗaya a wata biyu wannan ba matsala bane, amma yau an je gobe ma bari in je jibi ma in je gata ma in je, manzo Allah ya ce Allah ya tsine mu mu yin haka a cikin mata. Na'am. In sun zo a samu namiji ya kai su. Ni yanzu bari in buga maka misali, ina jami'a a kishiyar mahaifiya ta Allah ya mata rasuwa 2005, ina jami'a na dawo bayan rasuwar ta, sai na dawo sai wani kani na ya kai ni kabarinta. To kuma akwai ƴaƴanta mata wanda sun yi aure da sauransu suna nan a gidanmu. Bayan na ga kabarin sai na ɗauke su na ce su zo mu je su ga kabarin mamansu. Na ɗauke su muna tafiya ni da su muka je har makabartan muka shiga na ce wannan shi ne kabarin mamanku, in kun je ga abinda in kun yi abinda za ku yi kaza kaza, muka gama sannan muka juya sannan muka wuce. Wasunsu sun auren ma da ƴaƴansu, amma da muka je kowa a natse tunda ina wurin na ce musu ga yanda za su yi ga addu'an da za su yi, ni ma na yi addu'a da muka gama na ce musu mutafi. Suka juyo na ce kun kalla da kyau duk lokacin da kuka samu dama in kun zo wuce an kun shigo garin nan za ku iya zuwa tunda kun ga wajen. Kun sa alamar da za ku iya ganewa a kwakwalwa? Suka ce eh. Na ce to in kun ga dama duk lokacin da kuka zo, tunda wasunsu ba a garin nan suke ba wasu kuma suna nan, na ce sai ku je ku yi musu abin nan wacce sai ki zo ki kai su in sun zo. Shikenan lafiya lau. An gane? Allah ya sa mu dace. Abinda muka karanta daidai Allah ya karba, wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yabe mana. Dan Allah ya da kuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la. Akwai abokina amini na Malam Murtala Ibrahim Jos. Allah ya mahaifiyarsa rasuwa jiya. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mata, ya sa aljanna ya zama makomanta. Jinyar da ta yi Allah ya sa ya zama kafara a gare ta, ya fitar da mu bayan tafiyarta, ya kada kuma ya haramta mana ladan ta'ziyarta. Idan tamu ta zo, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da kyau da imani. Wanda gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma, Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna, ya albarka ga dukiyarsa, ya albarka ga zuriyarsa, inda ya bashi arziki ya bashi ikon sarrafa arzikin nan wajen yi wa addininsa hidima. Muna roƙon sa mu ma ya mana arzikin da zamu yi wa addininsa hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa, da mu da shi muna roƙon Allah ya karɓa mana a matsayin ibada, ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira. Kowa a cikin mu nan yana da wata damuwa da wata bukata da yake nema a wurin Allah. Allah ya fi mu sani. Allah muke roƙo ya tsada shi da alkhairin duniya da lahira, da shi da zuriyarsa gabaki daya. Akwai kuma abin da yake jin tsoronsa na sharri, Allah muke roƙo ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri. Wanda aka jarance su da basussuka a cikin mu, Allah muke roƙo ya yaye musu, ya ba su ikon sauke nauyin wannan bashi da ke kansu. Mu kuma duk yanda za mu ne kai ga tsadar rayuwa, bai haramta mana abin da za mu ɗauɗawa ne yanki iyalanmu da shi. Mu taimaka wa addininmu, mu taimaka wa ƴan uwanmu, mu taimaka wa danginmu, mu taimaka wa abokanmu na arziki, mu taimaka wa maƙwabtanmu, mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kanmu gwargwadon iko. Wanda aka jarabce su da ƴaƴa kangararru a cikinmu maza ko mata, Allah muke roƙo ya shirya musu da su, ya sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya. Mu kuma ya azarta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Ya Allah, muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo, ya ba mu ikon cikawa da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya, ya sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.